Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger har wa yau za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa a kasar Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi. Haka kuma ana iya sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Mukirim ke farin cikin gabatar da shirin namu a yau Laraba ta 11 ga watan Disamba a wannan shekara ta 2019 da ke neman karewa. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa cewa yana mamakin yadda Democrats za su kada ƙuri'ar tsige shi saboda babu wani laifi da suka aikata. Takun saka da ke kara tsami tsakanin Turkiya da Amurka bai kamata ya kai ga kawo ƙarshen daddiyar dangantakansu ba, duk da irin baraka da ake samu tsakanin Ankara da Washington a cewar masu lura da al'amura. Wata kungiyar ma'aikatan sa kai ta Safari Doctors ta lashe takobin gudanar da ayyukan taimakawa kiwon lafiyar wasu unguwanni a Somalia duk da barazanar kungiyar Al-Shabab.
Kadan labaran kenan. Gwamnan jihar Kano ya kare shawarar da ya tsayar da kirkiro da waɗansu ƙarin masarautu a jihar a daidai lokacin da ake ci gaba da muhawara kan kafa hukumar masarautun da za a riƙa karɓa shugabanci.
Babu inda aka ce sarkin da yake na asali ya zama yana ƙarƙashin wani sarki sai a wannan ta Kano da aka yi. Wannan ya saba wa hankali da Bature ya yi.
An yi abin nan ba a kan doka ba, aka ce aka bi dokar kuma dokar ce ta tsara haka.
Sarkin gwandu na 19 Alhaji Mustapha Jakolo ya ce kamata ya yi Sarki Muhammadu Sanusi na biyu ya yada ƙwallon mangoro ya huta da kuda.
In dai har haka ne ya ba kuma ta samuwa ne ya karɓa wannan kankanci ya yi safa, amma lallai dukan ba zai yi ba.
Sai kuma shirin demokuraɗiyya a yau, wanda a yau ɗin zai yi bibiya kan ƙorafin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi cewa majalisar dokokin ƙasar ta kashe naira tiriliyan ɗaya ba tare da wani aikin a zo a gani ba. Kafin mu kai ga waɗannan duka, ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Mukirim. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa cewa yana mamakin yadda Democrats za su kada ƙuri'a su tsige shi saboda babu wani laifi da suka aikata. Trump ya yi wa manema labarai takaitaccen bayani da yammacin jiya Talata sa'o'i bayan da Democrats suka fitar da wasu zarge guda biyu akan batun tsige shin. Ya ce wannan abin kunya ne mutane su kirkiri batun tsige wani ba tare da aikata laifi ba, inji Trump yayin da zai ɗau jirgin Marine One mai saukar ungulu. Ya ce yana ganin wannan abin kunya ne. Ana dai sa ran shugaban kasar zai yi cikakken bayani akan wannan batu wurin gangamin siyasa da zai gudanar a jihar Pennsylvania. Wani sakon Twitter da ya fitar da safiyar jiya ya kwatanta batun tsige shi da bita da kulli jim kadan bayan da shugaban kwamitin majalisa mai binciken ya sanar a hukumance cewa za su dauki matakin jan kunninsa. A hali da ake ji kuma shugaban na Amurka Donald Trump ya ceceki daraktan hukumar binciken mayan laifuka ta FBI Christopher Wray a jiya Talata. Wani guda bayan da babban mai bincike a ma'aikatar shari'a ya ce bai ga wani sun zuciya a siyasance da aka yi a wurin binciken da FBI ta yi ba akan hulɗan kwamitin yakin neman zaɓe na Trump da kuma ƙasar Rasha a shekarar 2016. Wray ya faɗa a wata hira da labaran ABC a ranar Litinin cewa babban mai binciken ya gano an gudanar da binciken bisa gaskiya da adalci kuma an yi komai bisa ka'ida, amma dai ya ce babban mai binciken ya kuma gano wasu kurakurai da FBI ta tabka yayin binciken. Trump ya yi Allah wadai da Ray a jiya Talata. A wani sakon Twitter yana mai cewa bai sani ba ko director na FBI Christopher Ray yana rike da wani rahoto na daban ne amma ba irin nashi ba. Trump ya kara da cewa irin wannan hali da Ray yake nunawa ba zai iya magance matsalolin hukumar FBI ba, wace matsaloli ya dabaibaita duk da cewar akwai mutanen kirki maza da mata da suke aiki a gurin. Takun saka tsakanin kasar Turkiya da Amurka bai kamaci ya kai ga kawo ƙarshen daddiyen alakansu ba, duk da barakar da ake samu tsakanin Ankara da Washington. Babbar Arakan ta bayyana ne a lokacin da Turkiya ta yanke shawarar sayan manyan tankokin yaki samfurin S-400 daga kasar Rasha, lamarin da ake kallo a matsayin barazana ga tsaron NATO da kuma jiragen yakin Amurka samfurin F-35. Amma shi kwamandan sojojin Amurka a Turai ya ce yana sa ran kasashen biyu za su iya sasanta dangantakan da ke tsakanin su. Abubuwa da ke karfafa haɗin gwiwar soja tsakanin Amurka da Turkiya da kuma tsakanin NATO da Turkiya sun fi karfi da wanda za su iya kawo rarraba tsakanin su, inji General Todd Walter yana faɗa wa manema labarai yayin da ya bayyana a Washington a jiya Talata. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan Washington DC. Barazanar da kungiyar 'yan bindigar Al-Shabab ke yi a wasu unguwannin tsibirin Kenya a kusa da kan iyakarta da Somalia ta tsorata ma'aikatan kiwon lafiya sun bar wurin. Amma wata kungiyar ma'aikatan sa kai ta Safari Doctors ta lashe takobin za ta ci gaba da zama a wurin domin taimakawa kiwon lafiyar marasa galihu. Sau ɗaya kowane wata likitocin Safari suna bi ruwa daga wannan tsibirin zuwa wancan a lardin Lamu na ƙasar Kenya, suna duban lafiyar mutane a ƙauyuka da ke kusa da Somalia. Daman can mutanen yankin da ba su samun isasshen kiwon lafiya kamar yadda ake yi a cikin birane, amma kuma barazanar 'yan ta'addan Al-Shabab da yankin ya fuskanci tun cikin shekarar 2011 ya sa an rufe asibitoci kaɗan da suke wurin. Wata haifaffiyar lardin Lamu, Umra Umar, ta baro aikinta a Amurka tun cikin shekarar 2015 domin taimaka wa mata da yara da aka gudu aka bar su.
And for me, because it was home, because I was a new mother myself, and like seeing.
Ta ce tana aikin ne saboda ya zama gida, kuma ita ma sabuwar uwa ce. Ganin yadda wasu iyaye da irin bukatu da ake da su a wurin, dole ne kungiyar kiwon lafiya ta Safari Doctors su ba da gudunmuwansu a wurin. Daga ƙarshen shugaban Myanmar mai lambar yabo ta Nobel, Aung San Suu Kyi, ta bayyana a gaban kotun laifukan yaki ta ƙasa da ƙasa a birnin Hague domin kare zargin da ake yi wa gwamnatinta na aikata kisar ƙare dangi. An zargi sojojin Myanmar da yi wa ƙabilar Rohingyan ƙasar wato kisar ƙare dangi da kuma yi wa matansu fyaɗe da azabtar da su a cikin shekarar 2017, lamarin da ya tilasta sama da 'yan Rohingya 700,000 arcewa zuwa ƙasar Bangladesh. An yi wa an san su ce ɗaurin ta lala tsawon shekaru 15 zuwa shekarar 2010, amma yanzu tana kare ma'aikatar sojin ƙasar da ta ɗaure ta a baya. Kusan shekaru 28 da ta samu kyautar Nobel. Shugaban na Myanmar ta saurari lauyoyin Gambia da suka shigar da ƙara a nan Myanmar ɗin akan aikata laifin kisar kare dangi.
To a gaida Baba Yakubu Makiri da karanto labarai. Madalla, bari mu bude taskar hotunan namu a jihar Kano, Najeriya, inda ake ci gaba da tada jijiyar wuya dangane da kirkiro da sabbin masarautu da kuma kafa majalisar masarautun da gwamnati ta yi da maida shugabancin majalisar da karɓa-karɓa, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri ya aiko mana.
Kaɗan daga cikin mambobin sabuwar majalisar sarakunan ta jihar Kano sun haɗa da dukkanin sarakunan jihar guda biyar da masu naɗa sarki guda biyu daga kowace masarauta, da daraktan hukumar tsaro ta DSS da kwamishinan 'yan sanda na jihar da wakilan 'yan kasuwa da kwamishinan ƙananan hukumomi, kana da shugabannin ƙananan hukumomin da ke ɗaukar bakuncin fadar masarautun guda biyar da dai sauran masu ruwa da tsaki, kamar yadda ke kunshe cikin dokar masarautu ta jihar Kano. Tunda gwamnatin jihar Kano ta bayyana sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu a matsayin sabon shugaban majalisar.
Duk ƙasashen nan da aka kirkiro masarautu, babu inda aka ce sarkin da yake na asali ya zama yana ƙarƙashin wani sarki, sai a wannan ta Kano da aka yi. Aka ce in ya shekara biyu zai sauko wani sarkin ya zo ya zama shekara biyu. Kaga a nan akwai lokacin da sarkin Kano zai zama yana ƙarƙashin sarkin ƙaraye. Wannan ya saba wa hankali da Bature ya yi. Tunda Bature da ya zo ƙasar nan ya bi ƙa'idoji.
Idan na fahimce ka, watakila ɗaya daga cikin lam'ar da ita watakila doka ta zo da shi shine da kamata a ce ba jijiya za a yi ba.
Kwarai, wannan shine abin da ya dace. Saboda duk inda Bature ya kawo masarautu, idan aka bar wannan ba sarkin Kano ake ciwo mutunci ba.
Kenan ya kamata a gyara doka ta yadda watakila za a ce an batta dindindin a kujerar sarautar Kano.
Wannan kuma ruwansu?
Malam Ado Ibrahim Kurawa kenan guda cikin makusantan fadar Kano kuma mai nazari da bincike akan harkokin sarautun gargajiya. Da amma dan masanin gaya Alhaji Nura Kani na cewa lamarin ba abin tada jijiyar wuya bane.
A'a, abin da aka ce za a karba karba. Sarkin Kano zai shekara biyu. In gona ya ga dama ya ce bici gobe ta yi. Gata a ce karaye ta yi, citta a ce kuma ranasi, shekaran citta a ce kuma ga ta yi cittan cittau. Abin ya sake zagayowa. In ka duba zaka ga wannan tsari ne ai da aka ce shugabanci fa aka ce kuma aka ce doka aka ce fa za a bi an yi abin nan ba akan doka ba aka ce a bi doka aka bi dokar kuma dokar ce ta tsara haka yace bari i fara da masarautar Kano to ina wani laifi a cikin wannan alhamdulillah ai sarkin Kano bai zauna da mutanen Gumel ba sarkin Kano Alhaji Ado Bayero bai zauna da mutanen Hadeja ba bai zauna da mutanen Kazaura ba bai zama shine chairman din su ba kuma daga karshe sun zo Hadejan nan da Kazauran nan da Gumel sun jagoranci abin nan ai an yi
hakan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da fadar Kano ke cewa har sai ta samu takardar gwamnati da ke tabbatar da nadin sarkin Kano Malam Muhammad Sanusi na biyu akan kujerar shugabancin majalisar sarakunan jihar sannan za ta bayyana matsaya hannu guda kuma a jiya ne babbar kotun Kano ta bada odar dakatar da kaddamar da majalisar kamar yadda masu nadin sarki a masarautar Kano suka nemi kotun ta yi Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
to Mahmud din dai bai nisa ba sai da ya samu zantawa da gwamnan Kano Abdullahi Ganduje kan wannan lamarin wanda ya bada hujjar kafa hukumar da kuma tsarin shugabantar ta
to kamar yadda ka sani ba wannan ba sabon abu bane duk inda suke da sarki fiye da daya wato suna da irin wannan hukuma ta gudanar da wato al'amuran sarakuna to saboda haka kaga ai da can san da ake tsohuwar Kano ka san akwai wannan wato hukuma ta sarakuna wacce ta kunshi Kano da Kazaure da Gumel da Hadeja to kuma yanzu a Kano tunda an kara masarautu sababbi guda hudu to kaga yana bukata ai irin wannan wato hukuma aikin ta shine su dinga zama daga lokaci zuwa lokaci su bada shawara akan harkoki da suka dami al'ummar su ko kuma wani abu da gwamnati take so su zauna su tattauna akan sa musamman ma yanzu kaga mun ce ilimi kyauta ilimi dole daga matsayin primary har zuwa secondary to ka san gwamnati ita kadai ba za ta iya wannan aiki ba dole ne a sawo magana mai unguwa sawo magana dagaci sawo magana hakimi balle kuma uwa uba sarki to saboda haka kaga shi yasa muka yi sauri muka sa a cikin dokar dawo da wato wannan abu wanda dama can akwai shi a tsohuwar Kano to kuma a cikin sa akwai nada wato shugaba na wannan hukuma ta gudanar da al'amuran sarakuna shine muka sa shi mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu domin dai sarakuna masu daraja ta dai kaga shine ai babba kuma domin ya riga su a samun wannan daraja tuntuni
amma kwatsam bayan gwamnati ya ayyana shi sarkin Kano a matsayin shugabanci wannan hukuma sai rahotanni ke cewa ita majalisar sarkin Kano din tana cewa bata da wannan labari domin gwamnati bata ba ta rubuce ba kuma sai in ta gani a rubuce za ta dau matakin da ya dace me ya faru ba a isar da sako ba ga ita fadar mai barta ba
to kai mai bada labari kana bada tsohon labari har in baka sabon labari to an riga an kai wannan takarda kuma sun sa mana hannu cewa sun karbi wannan takarda saboda haka muna sauraro amsa daga wajensu
a tsarin akwai sauraron amsa ne ko kuma a aiki kawai za a kama garin kadan
duk ɗaya ne idan an kama aiki wato ai kaga an yadda kenan an kuma an bada amsa a rubuce kaga shi ma an yadda kenan idan kuma aka yi shiru ba a kira meeting ba to kaga ba a karba ba kenan idan kuma aka rubuto amsa cewa ba a karba ba to kaga ba a karba ba kenan
idan aka ji shiru a ƙarshe ran kai da dai ko kuma aka rubuto wanda ya nuna sabanin wannan aiki da gwamnati ta bayar menene matakin gwamnati na gaba
lokaci shike bada amsa
Gwamnan jihar Kano Abdullahi Ganduje a hirarsu da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri. A cikin dogon hirar da sashen Hausa da sarkin gwanduna 19 Alhaji Mustapha Jakulu ya ce kura da hali gwamnan jihar Kano din ya yi wa sarki Muhammadu Sanusi na biyu.
kyakkyawar tashi ce in yana daukar kankanci ne zauna da duk su ke ɗin shi su sarakun da fasirar overnight su zauna yana muhawara su wani sun shi ya san kura da kura ne ake musu kura da hali ake musu in ai a ce a kodin case kuma yana court kuma wannan in ya ce ya yi ya san dai a karshen wani ce ne sai ya ci da warko in ya je na yi bane sarauta ya bani mana wanda ba dole ba ne in wannan wulakanci kan daruri da yake zama a kasar kai mutum na ji su ke tsinta da ko kace da shi ana rotation yau a ce sarki rano ko sarkin tuki ko sarkin kara ya ko wani abu wanda ji su ke tsinci shi ne chairman kuma ya zai nufi ya tsari su a wannan kandasiya a wata barkacin ba in dai har haka ne da ba su kwakwa a samu wani zai iya karɓar wannan kantsanci ne ya kafa amma lallai dukan ba zai yi ba dukan ba zai yi ba sun kawai ta mai shawara yan ya mushi wallahi bar aiki ko gudu ya koma kotu da gyara mushi yadda ajin alamar yake ko ko ya bar sarauta ya ba daya amma ni da ban fito wannan kasancin ba manyan siyasa kuma da musu dukan su yoyi talakawa dan can siyasa ba fushi yake ba ba maza ake ba dan can siyasa ba fushi yake ba ba gaba ake ba fushi da gaba ba alheri Bushi da gaba ba alheri bane ba Udi bila beria iri haka inda ya kai su Udi bi Congo iri haka inda ya kai su
To sai ku kasance tare da mu a shirinmu na gaba domin jin cikakken hiramu da Alhaji Jakulo kan wannan lamari Dangane da wannan batun Alhaji Abubakar Jibrin dan Gusau ya aika da sako cewa nada sarkin Kano a mukamin shugaban sarakunan Kano na shekaru biyu akwai lauje cikin nadi da kuma siyasantar da bangaren sarakunan gargajiya kuma kuna iya garzayawa shafin mu na sada zumunta Facebook domin yin tsokaci akan wannan batu har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda agogo mu a nan Washington ke cewa karfe 12:17 na asuba ga shirinmu na gaba
Demokradiya a yau A kwanakin baya shugaba Muhammadu Buhari ya koka cewa a cikin shekaru 10 ɗan majalisa sun kashe kuɗi har naira trillion 1 akan ayyukan mazaɓu Babu ayyukan babu kudaden menene masu ruwa da tsaki za su fada a game da wannan furuci na shugaba Muhammadu Buhari ku biyo ni Shugaba Muhammadu Buhari ya wannan furucin ne a lokacin da yake jawabi a wani taro hukumar sa ido akan barna da sama da fadi da dukiyar kasa wato ICPC akan waɗannan ayyuka da ake cewa ‘yan majalisa na yi a mazaɓinsu a halin yanzu dai babu ayyukan kuma babu kuɗaɗen amma kuma ya ce abin da ya ɗauki hankalinsa a yanzu shine cewa waɗansu ‘yan kwangila sun koma suna yin ayyukan da suka bari a baya waye Allah sun hangi bulala ne ko sun canza hali ne a ra'ayin kansu a yau ina tare da masu ruwa da tsaki guda uku da farko Ga ra'ayin shugaban kungiyar ci gaban matasan Arewa maso gabas, Abdulrahman Kwacham, wanda ya ce akwai abin dubawa a wannan magana da shugaba Buhari ya yi.
To, ɗayan majalisu ta wani fanni akwai bukatansu, ta wani fanni kuma gaskiya ba wani bukatansu. Don abun da yake faruwa in kace magana constituency project shine abun da shugaban kasa yake magana ai wanda ake ba yan majalisu ake ba su kudi su je saka to yan majalisu nan koda sun saka wannan project din yadda suke yi a ministries suke saka wannan project din za su samu minister ko permanent secretary ba ƙarya bane abun da muke faɗa dukkan sannan sun sani za mu saka aiki na miliyan 200 a gujenka wanda za ka constituency nawa ka nemi dan kongila ya saya ni ku bani kaza a dauki kaza a je aikin nan abun da ake wani ma ba za a yi mazaɓu ba wannan ina gaya miki gaskiya ne wani kuma za a dauki ayyukan gwamnati a basu kaman ko appointment letter na allocation wanda za a ba yan majalisu wani maimakon da zai kai constituency nashi sai nemi colleague nashi dan majalisa sai ya sayar masa miliyan 1,500,000 miliyan 2 ya saya shi ya dauka ya kai mai kishin gurin su kenan ya kai wayannan abubuwan duk kwama chalan dole sai an tsaya gaskiyar magana fa har yanzu wallahi sai mu yi da gaskiya kasar nan zai koma yadda muke so amma in muka ce abun da muke yin nan sannan mutum in yayi abu ba za a ce abun da yin nan yayi laifi ba mu talakawa muke taro mu ce ai abun da wannan yayin nan mai kyau ne mun yadda da shi mu talakawan washe gari kuma in ya cutar da kai kace za ka kuka kuka wa za ka gama kuka don haka ni abgani na ba wai taba majalisa bane idan za a ba majalisa hakkin su a basu in gwamnatin tarayya za ta ware kudi don ta yi aiki na constituency ko na local government ko na state gwamnati ta san ga inda kudin ta tafi akwai parastatal da dama musamman akwai irin su ecological akwai irin su state fund akwai irin su UBE akwai su everything wanda gwamnati ta san inda kudin ta take tafiya direct yanzu zaka je ka samu aikin constituency project education ne zaki je ki same shi a ministry of defense amma education ne don me yasa don senator ya kai ministry of defense nan ne yake da hanyar da kudin su zai fita zaki je ki tawo da aikin health ne na kiwon lafiya fa zaki je ki tawo da shi a ministry of agric wannan in ba mu da muke nan muke gani ba wani talaka ko zaka kwana shekara 100 kana gaya masa ga abun da ke tafiya ba zai ta fahimta ka ba
to ko talaka na da laifi ko aka san haka bari mu ji abin da tsohon dan majalisar wakilai daga jihar Nasarawa Ahmed Aliyu Wadada zai fadi tunda ya taba zama dan majalisar tarayyar Najeriya
amma abun bakin ciki ne a ce an fitar da kuɗi na ƙasa trillion guda akan aiki kuma an kashe an bada kuɗin kuɗin ta tafi ta bar bitil malin gwamnati amma ayyukan ba a yi su ba wannan abun bakin ciki ne kuma abace wanda ya kamata a dauki mataki akai don me akwai kazanta cikin wannan al'amari kudin ina suka tafi ni a majalisa na san cewa constituency projects wannan ayyuka na mazabu ba su ayyuwa sai kowani dan majalisa ya bada sunayen wuraren da za a yi ayyukan a mazabansa sai ya bada kaman misali gwamnatin tarayya ta ce za ta yi boreholes kaza a Nigeria za a zo a ce maku ɗan majalisa za a yi boreholes kaza kowannenku an yi allocating boreholes kaza misali a ce goma amma iyakacin abin da ake so wurinku shine kawai ku rubuta sunayen wuraren da kuka sani suke bukata a musu wannan a mazabanku ko a mazabinku shikenan ku bada sunaye maganan ƴan kwangila ba ku za ku bada ƴan kwangila ba ni dai abin da na san ta faru da ni a majalisa billahi alazim ba ke kade nake miki wannan rantsuwa ba duk wanda ke jin wannan shiri ƴan kwangila da suka yi harkoki ko projects ayyuka na mazabu ni na mazabana guda biyu kawai na taba haduwa da su biyu din me yasa na hadu da su daya aikin wuta ne a Fanda nan Karo local government bayan an ba su mobilization sai suka dan yi aiki kadan suka yi abandoning Amina Ibrahim tana MDG PA dina dama shi yake haduwa da ƴan kwangila shi yake kai su nace mashi duk abin da ka je kai aka cutar da mutanen mazaban mu Allah ya isa nace musu ke nemo ƴan kwangilan nan nace musu idan ba ku koma site ba zan je wurin abun nan na MDG a dakatar da kudin ku na biyu boreholes ake yi su wai wani community suna da wahalan su kai wurin nace an fadi muku kudin gwamnati kudin banza ne ba ku yi tunanin akwai wurare da ke za samu wahalan tafiya ba kuka ce wa gwamnati za ku yi aiki idan ba ku tafi kun aiki ba zan dauki mataki a kanku iyakacin ƴan kwangilan da na taba haduwa da su kenan amma labarin da muke ji wai abun bakin ciki ni da ban tabbatar ba wai dan majalisa zai je ya shirya da ƴan kwangila a karbo kudi a bashi kudin ko su raba kudin kuma ba yi aikin ba wai wannan abun da yasa na ce wai ni ban tsammani dan majalisa na kirki wanda ya shiga siyasa ya shiga siyasa don yana da kishin al'ummansa wanda ake kiransa honorable saboda dalilin zaben da aka yi masa zai koma ya zagaya yana cutar da al'ummansa haka kuma ya zagaya ya shiga masallaci ko ya tafi coci ya ce yana bautan Allah in dai ta faru haka ban tsammani duk dan majalisan da yayi wannan bai dace a ce yana cikin siyasa ba bare a ce ya zama dan majalisa
ga shugaban jam'iyyar NDLP wato National Democratic Liberty Party Umar Muhammad Mai Zabura ya ce waɗannan kuɗaɗe dai a bididdigin su
kuɗin nan da Buhari ka cewa babu su miliyan dubu sau dubu ni abin da nake gani shawara biyu ne zan kawo a ɗauki ɗaya ko a bari Buhari shi ciyo bashi shi zo shi wa ƙasa aiki kafin lokacinsa shi in Allah ya yi ko Buhari shi gagije shi runce idanunsa tunda kuɗin nan dai ba ruwa sun kaci kuɗin ba kuɗin nan ba garatacce kuɗin nan ba. Mutanen da suka ci kuɗin nan babu wanda ya mutu duk suna nan. Ayi hanyar da za su mai da wannan kuɗi ko ta huskar ayi lo a taimaka ma shugaban ƙasa a kawo gidauniya ta taimakon shugaban ƙasa. Kowane sanata, kowane dan majalisa, kowane tsohon gwamna shi kawo miliyan 500.
A ina za su samu kuɗin?
To ina suka kai kuɗin nada da kike faɗi miliyan 2000 ina suka kai su? Ai ba ruwa suka ci kuɗin ba, ba gara ta ci kuɗin ba. Ai kuɗin suna nan aji. Kuma duk inda kuɗin na suke aje an sani. Babu ruwan mu da wai kana da babban mota, ba ruwan mu kana da babban gida, duk wannan ba wani kuɗi bane. In gidanka na miliyan 100 a sai da shi koda miliyan 50 ne. A ƙara gidauniyar Buhari ta ci kashewa jama'a aiki. Don yanzu ko da mun bari Buhari ya ciyo bashin kuɗin nan, su waɗannan mutane su kuma za su kashi uku za su kwashe kashi biyu.
Su wanda ya kamata sai aikin mazabin?
Kuɗin gada za a ciyo bashi ai su ne dari ba hajiya. Su ne za su koma canye wannan kuɗin.
A nan ra'ayoyin masu ruwa da tsaki sun rarrabe. Wasu na ganin ba 'yan majalisa kuɗi ba daidai ba ne. Wasu kuma na cewa ba a ma ba da kuɗaɗen ɓangaren gwamnati ne ke aiwatar da ayyukan. Wasu kuma na cewa a bi sawun kuɗaɗen a maido su. Idan Allah ya kai mu makon gobe, za mu ji ta bakin wasu 'yan majalisun na yanzu akan wannan batu na ayyukan mazaɓu. A madadin shugaban ƙungiyar cigaban matasan Arewa maso gabas, Abdulrahman Kwacham, da tsohon ɗan majalisar wakilai daga jihar Nasarawa, Ahmad Aliyu Wadada, da shugaban jam'iyyar NDLP Umar Muhammad Mai Zabura, ni ce Madina Dauda, mu kasance lafiya.
To madalla gaida Madina Dauda, sai kuma mako mai zuwa za ku ji ta da wani sabon shirin kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa cewa yana mamakin yadda Democrats za su kada ƙuri'a tsige shi saboda babu wani laifi da suka aikata. Trump ya yi wa manema labarai takaitaccen bayani yayin wato da yammacin jiya Talata, sa'o'i bayan da Democrats suka fitar da wasu zargi guda biyu akan binciken tsige shin. Ya ce wannan abin kunya ne mutane su ƙirƙiro batun tsige wani ba tare da aikata laifi ba. A halin da ake ji kuma shugaban na Amurka Donald Trump ya cece daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI Christopher Wray a jiya Talata, wuni guda bayan da babban mai bincike a ma'aikatar shari'a ya ce bai ga wani son zuciya a siyasance da aka gudanar a binciken da FBI ta yi ba akan hulɗin kwamitin yaƙin neman zaɓen Trump da ƙasar Rasha a shekarar 2016. Takun saƙa da ke kara tsanani tsakanin Turkiyya da Amurka bai kamata ya kai ga kawo ƙarshen da daɗiyar dangantakarsu ba, duk da baraka da ake samu tsakanin Ankara da Washington. Barakar ta bayyana ne wato a lokacin da Turkiyya ta yanke shawarar sayan manyan tankokin yaƙi samfurin S-400 da ƙasar Rasha, lamarin da ake kallo a matsayin barazana ga tsaron NATO da kuma jiragen yaƙin Amurka samfurin F-35. Barazana da kungiyar 'yan bindigar Al-Shabab ke yi a wasu unguwannin tsibirin Kenya da ke kusa da kan iyakarta da Somalia ta tsorata ma'aikatan kiwon lafiya su bar wurin, amma wata kungiyar ma'aikatan kiwon lafiya mato na sa kai da ake kira Safari Doctors ta lashe takobin za ta ci gaba da zama wurin domin taimakawa kiwon lafiyar marasa galihu a wurin. Sau ɗaya a kowane wata likitocin safarin suna bin ruwa daga suje wato daga wannan tsibirin zuwa wancan a lardin Lamu na ƙasar Kenya, suna duban marasa lafiya da kuma mutanen ƙauyuka da ba a kula da su a Somalia.
To da haka muka kawo ƙarshen shirye-shirye mu na safiyar yau, amma kada ku yi nisa na da sa'a 1 da rabi za mu sake shigowa da shirin na hantsi. Kafin mai sallama bari mu miƙa gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan Matthew Kadan da na Dr. Patrick Dakum domin auren 'ya'yansu Deborah da Manna da za a ɗaura ranar Asabar a majami'ar Shalkwatar Kokin da ke Jos. Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryenmu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com. yanzu a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri.
Afrika.